Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Za kuma ya kama mu a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niyar Murya Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdice tare da Hadiza Kyari daga Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Talata 20 ga watan Agusta shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
An soma shari'ar zargin almudahana da ake wa tsohon shugaban kasar Sudan Omar al-Bashir. Amurka ta gargadi kasashen da ke bakin gabar tekun Baharin da cewa kada wanda ya bada tallafi ga wani jirgin ruwan Iran mai jigilar man fetur da ke ratsa tekun. Bayan gwajin wani makami da Amurka ta yi, Rasha ta ce Amurka din na neman ta da zaune tsaye a tsakaninsu.
Kanin labaran kenan. Al'ummomin da suke fama da hare-hare a jihohin arewacin Najeriya suna ƙara bayyana takaicin halin ko oho da suka ce al'ummomi na nunawa bisa dalilin cewa
babu wata hukuma in an kashe mutum wanda ko ka zuwa ta bi sawu ta ce an yi kashin kai ta to ta ga wurin da an kai ko kuma suwa sun kai.
Muna kuma da rahoto kan yajin aikin da ma'aikatan jami'o'i a Najeriya suke yi da ya shiga wuni na biyu. Sai kuma yajin aiki da ma'aikatan kamfanin Orange suka fara yau a jamhuriyar Niger. Mustapha Nasiru Batsagiri zai shigo da ilimi garkuwar dan adam wanda a yau zai hira da wata ɗaliba da ta zo ƙaro ilimi a nan Amurka kan hanyar inganta harkokin nan ma. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum. An fara shari'ar cin hanci rashawa ta tsohon shugaban kasar Sudan Omar al-Bashir a Khartoum watanni hudu bayan sojoji sun haɓarar da shi. An tuhumar Bashir, wanda ya shugabanci Sudan na tsawon shekara 30, da mallakar kudin kasashen waje ba bisa ka'ida ba da kuma karban kyaututtuka ba bisa ka'ida ba. Lawyer Bashir ya faɗa muryar Amurka cewa tsohon shugaban yana burin zai ci nasara akan laifin da ake zargin sa da aikatawa na cin hanci da rashawa.
هذا شغل سياسي ضخم جدا انه الرئيس ده شرك وانه
حاول لا yake cewa wannan lamari ne na siyasa saboda mutane suna cewa shugaban ya ci kudin kasar kuma ya fita da shi daga Sudan abinda kafafan watsa labarai yake fada kenan amma mun fadi wani abu na daban a gaban kotu kuma har yanzu babu abinda aka ambata a ciki. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta tuhumi tsohon shugaban da aikata laifuka yaki, laifukan cin zarafin bil'adama da kisan kare dangi a lokacin yakin da aka kwashe shekaru ana yi a yankin Darfur na Sudan. Gwamnatin Amurka ta gargadi kasashen da ke bakin gabar tekun Baharum da cewa su kaucewa taba wani jirgin ruwan jigilar man fetur mai dauke da tutar Iran din da yanzu haka ke ratsa tekun bayan da hukumomin Gibraltar suka sako shi. Ma'aikata harkokin waje ta Amurka ta maimaita zargin cewa wannan jirgin mai suna Adrian Darya 1 yana jigilar mai ta haramtacciyar hanya don samar da kudaden tallafawa ta'addanci da gwamnatocin Iran da Syria ke yi. Amurka ta kara da gargadin cewa duk waɗanda suke da hannu a ciki, Amurka za ta dauke su a matsayin masu taimakawa kungiyoyin ta'addanci. Sakataren harkokin waje na Amurka Mike Pompeo ya ce shawarar da hukumomin Gibraltar suka yanke na sakin tankar mai bayan da suka yi zargin da cewa yana daukar mai zuwa Syria abin da ya sabawa ka'idodin kasa da kasa abin takaici ne. Shugabar yankin Hong Kong Carrie Lam ta ce tana fatan zanga-zangar lumana da aka yi akan titunan garin da ke karkashin China za ta zamanto wani sauyi cikin kusan watanni biyu da aka kwashe ana zanga-zangar nuna adawa da gwamnati. Ita dai zanga-zangar ta faro ne da nuna adawa kan wata doka da hukumomin yankin suka so su kirkiro wacce za ta bada damar a rika tura waɗanda ake tuhuma da aikata laifi zuwa China domin a yi musu shari'a, amma daga baya zanga-zangar ta juya zuwa tashin hankali ta kuma jefa Hong Kong cikin mummunar rikicin siyasa da ba a taba ganin irinsa ba tunda Birtaniya ta miƙa ikon yanki ga China a shekarar 1997. Masu zanga-zangar da sun jera bukatuncin su da dama ciki har da bukatar a janye kudin aika musu laifi zuwa China baki daya, a kuma kaddamar da bincike mai zurfi kan zargin cin zarafin da yan sanda suka yi lokacin zanga-zanga, sai kuma wanke da sakin mutane 700 da aka kama a lokutan zanga-zanga, da kuma da daddan buri na kaddamar da zaben shugaban yanki tare da bukatar shugaban Lam Tai Murabas. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kalamin NASA ya zo ne kwana guda bayan da Pentagon ta ba da tabbacin cewa Amurka ta yi gwajin. A ranar Lahadi aka karba wannan makamai na linzami a tsibirin San Nicolas da ke jihar California ta nan Amurka, inda kuma hukumomi suka ce an cimma biyan bukatar da ake so don gwajin. Ya yi tasiri sosai bayan an yi ya yi tafiya sama da adadin kilomita 500 cikin sararin samaniya. Ma'aikatar harkokin wajen Birtaniya ta ce ta damu mutuka sakamakon rahoton da ke cewa an tsare wani ma'aikacin su na ofishin jakadancin Hong Kong a kasar China. Shafin yanar gizo na watsa labarai da ake kira HK01 a Hong Kong ya ce ma'aikacin, wanda mai suna Simon Cheng, bai koma Hong Kong ba bayan bulaguran da ya yi zuwa birnin Shenzhen a ranar 9 ga Agusta, inda ya je halartar wani taro. Ofishin harkokin waje da na kasashen waje na Birtaniya ya ce yana bayar da tallafi ga dangin Cheng da kuma neman ƙarin bayani daga hukumomin lardin Guangdong da Hong Kong kan halin da ma'aikacin yake ciki.
Gaida Hadiza Kyari da karanto labarai. Sama da labarin mu faro takwan a jihar Katsinan Najeriya, inda rahotanni daga jihar ke nuni da cewa al'umman garuruwan Dan Takuri da Barza sun yi gudun hijira daga gidajensu zuwa shalkuta karamar hukumar su ta Dan Musa, biyo bayan hare-haren da aka kai a ƙauyukan kusan 5 a daren Lahadin da ta gabata. Ga Murtala Faruk Sanyina da ƙarin bayani.
Duk da yake rahotannin sun ce an baza jami'an soji a ƙauyukan na Dan Takuri da Barza, waɗanda kuma aka ce har sun bi sawun 'yan bindigar, to amma hakan bai hana jama'ar garin barin gidajensu ba saboda fargaba da kuma neman mafaka. Wani mazaunin yankin Mamman Abubakar Dan Musa ya yi min bayanin halin da ake ciki a yankunan a halin yanzu.
Mahi yawan mutanen suna nan Dan Musa, yanzu ma kamar babban gidanmu kusan cike yake da mata da ƙananan yara waɗanda suka gudu daga Dan Takuri da Barza. Sai daga bisani soja suka zo, aka tafi aka fuskanci waɗannan 'yan fashin dabbobin da suka kora, aka amsu aka kore su. Wannan abin da ya faru kenan jiya.
To sai dai a cewar Abubakar Dan Musa, a sanar da jami'an tsaron yiwuwar kai hare-haren tun kafin zuwan 'yan bindigar. Hare-haren waɗanda aka kai a daren Lahadi sun yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 17 a ƙauyuka kusan 5 a ƙananan hukumomin mulkin Dan Musa da Safana da kuma Jibiya.
A lokacin da waɗannan mutane suka zo Dan Takuri, sun sanar da 'yan sanda na Dan Musa, amma 'yan sanda sun ce suna gudun a yi masu kwanton ɓauna, so saboda haka inshore ba su je ba. Wannan shi ya sa a wannan hari na Dan Takuri aka kashe mutum 12, kuma sannan dabbobinsu duka aka kore aka tahi da su. Daga nan suka tai Barza, inda suka kashe limamin Barza.
To a daidai wannan lokaci ne kuma aka kai wasu hare-haren a yankin karamar hukumar mulki ta Isa da ke gabashin jihar Sokoto, mai makwantaka da jihar ta Katsina, kamar yadda shugaban kungiyar rundunar adalci ta jihar Sokoto Basharu Altin Isa ya yi min bayani.
Ka san bayan sallar ga an yanke mai garin Surdubu, yau a waye su yau ma an shiga nan wajen Manawa an kashe wasu mutane. Yanzu suna nan sun yi sansani da kakinsu na sojoji nan gabashin Sokoto. Babu wata hukuma in aka kashe mutum wanda ko ka zuwa ta sawuta ce an yi kashin kai ta tota ga wurin da an kai ko kuma suwa sun kai.
Nayi ta kokarin jin ta bakin kakakin rundunar yan sandan jihar Katsina ta wayar tarho amma hakan bai samu ba. To sai dai takwaransa na jihar Sokoto SP Muhammad Abubakar ya ce ana ci gaba da samun nasara a kokarin shawo kan matsalar.
Abun ba abu bane wanda za a ce ana tsammanin ya faru cikin dare daya ko ba gaskiya ba. Saboda dan baka manta ba can inda aka fito sai ka ji kusan kullun za a ce an samu hare-hare a waɗannan wurare da kake magana. Amma kuma yanzu cikin ikon Allah da kokarin da jami'an tsaron suke yi na samu sulhu tsakanin waɗannan mutane da Allah ya sa rashin jituwa ya shiga tsakanin su, kaga an samu karancin wannan hare-hare da ake kai. Dan yana ga wannan inda kake magana a kai wala Allah kila shine na farko da zaka ce an samu tun sati 4-5 da suka gabata da aka fara wannan samun sulhu tsakanin mutanen da suke da rashin jituwa a wannan yankunan.
Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Daga batun harkokin tsaro kuma sai ilimi a Najeriya. Yau membobi da shugabannin kungiyar ma'aikatan da ba sa aikin koyarwa a jami'o'in Najeriya mallakan gwamnatocin jihohi da na tarayya suka shiga rana ta biyu ta fara yajin aiki na gargadi domin matsa lamba ga gwamnatin tarayya ta aiwatar da yarjejeniyar da ta kulla da kungiyar shekaru 10 da suka gabata. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kuriya ya aiko mana da rahoto dangane da wannan batu.
Tun a shekara ta 2009 ne uwar kungiyoyin ta hannun kwamitin koli na haɗin gwiwa suka amince tare da rattaba hannu akan yarjejeniyar wadda ta kunshi batun samar da kuɗaɗen allowance wadda ya dace da yanayin aikin jami'a da batun samar da kayayyaki da inganta muhallin aiki, kana da batun da ya shafi makarantun firamare da na sakandare na 'ya'yan ma'aikatan jami'o'i. Ko da ke bayan 'yan shekaru da rattaba hannu akan waccan yarjejeniya, gwamnati ta fitar da kuɗaɗen allowance ɗin da ta yi alkawari, amma ta danka su ga hannun kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa wato ASU. Ita kuma nan take ta kwashe kashi 80 cikin 100 na adadin kuɗaɗen, ta kuma miƙa raguwar kashi 20 ɗin ga kungiyoyin ma'aikatan da ba sa koyarwa. Kwamar Muhammad Jaji da ke zaman shugaban kungiyar ma'aikatan da ba sa koyarwa a jami'ar Yusuf Mai Tamasile a nan Kano, kuma memba a kwamitin koli na uwar kungiyar ta ƙasa.
Mu mun ce ba masu bala mu karɓa ba. Dalili shine yana da kyau mu a tantance a gane su waye suka yi deserving a ba su allowance kaza da kaza da kaza da kaza, eh, wanda suka cancanta. Akwai maganar inshora na ma'aikaci ne fenko na fansho. Shi wannan wato magana ce na cewa ana maganar duk mutumin da ya kai professor idan koyarwa kake za ka tafi da albashinka. Wannan kamfanin bai da karfin da zai dauka wannan. To rashin wannan karfi da zai dauki wannan shi yasa mu ko muke ganin za a cutar da mutanen mu.
To amma masu sharhi akan lamarin ilimi a Najeriya na alakanta wannan takaddama da rashin jajircewa da kuma yanayin rashin mutunta yarjejeniya daga bangaren gwamnati. Kwamarar Yahaya Shu'aibu Ungwaggo na bibiyar yadda harkokin ilimi ke tafiya a Najeriya.
Magana a nan ita ce rashin girmama yarjejeniya ga mahukuntan ƙasar nan. Kowace irin yarjejeniya muddin mutane suna kan hukunci ba kasafai sukan girmama ta ba. Na biyu rashin ganin girma na ɗan adam, domin me wane yarjejeniyar wasu abubuwa ne da suke kunshe da kuɗi, ana kallon girman kuɗin ya fi girman mutanen ko kuma ya fi girman ɗan adam nan. Misali ka ce a ba kaza, kana ganin kai ai wannan abin kusan asara ce a ce a ɗauki waɗannan kuɗi a basu, amma akalli aikinsu, akalli girman abubuwan da suke yi, akalli irin abubuwan da za su samar, ina ganin babu wani dalili da ba za a girmama wannan yarjejeniyar ba. Domin in ka tallafa wannan ka girmama yarjejeniyar nan gaba ɗaya hanya ce da za ta inganta zaman lafiya na shi kansa al'amarin, zaman lafiya na ƙasa, ci gaban ƙasa, na siyasa da tattalin arziki, da ma zamantakewar mutane duk gaba ɗaya 'yan Najeriya ne. Kuma Najeriya dashiwa aiki.
A ranar Juma'a mai zuwa ne dai idan Allah ya kai mu wa'adin yajin aikin na gargadi zai kammala. Kuma Comrade Muhammad Jaji ya yi tsokaci game da mataki na gaba.
An shiga wannan yaji aiki kuma na kwana 5 ne na gargadi ne. Idan mun gama wannan yaji aiki na gargadi za mu koma mu zauna mu duba mu ga irin nasarar da muka samu. Idan akwai bukatar mu tafi yajin aiki na gama gari gaba daya, sannan sai baba ta gani akan wannan abubuwa da muke nema za mu iya tafiya.
Rahotanni daga jami'o'i mallakar gwamnati a sassan Najeriya na nuna cewa mambobin kungiyoyin ma'aikatan da ba sa koyarwa a jami'a sun bi umarni tare da amsa kiran kungiyoyin nasu. Mahmud Ibrahim, muryar Amurka daga Kano.
Haka yake, kada dai a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo mu a nan Washington ke cewa karfe 11:15 da kwata na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariya, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To shirin na yau yana tare ne da wata daliba yar asalin jihar Niger, Nigeria, da ta dawo daga jami'ar Michigan ta kasar Amurka, inda ta ji halartar samun wani horo akan bunƙasa tattalin arzikin noma.
Ƙarƙashin wannan hukuma akwai kuma Feed the Future, wanda su kuma sun maida hankalinsu ne akan harkan noma da yadda gwamnati za ta fitar da tsare-tsare da za a tallafa mu manoma.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. Tomadalla Malama Balaraba Abubakar Sule, malama ce da ke koyarwa a jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke jihar Niger, Nigeria, wadda a kwanan nan ta dawo daga kasar Amurka inda ta ji domin samun wani horo akan bunƙasa tattalin arzikin noma. Ga abinda ta shedawa Babangida Jibril akan wannan horo da ta samu.
Ina ɗaya daga cikin ɗalibai uku da suka zaba da za su je su ƙaro ilimi a kasar Amurka. To alhamdulillahi.
Wato dan mai da ke baya a Najeriya gaba ɗaya ku uku ne kawai aka zaba?
Eh, to ya kasance project din na shekaru biyar ne. To duk shekara ana zaben ɗaliban da za su tafi. To ya kasance wannan shekara bayan an tace waɗanda za a tafi, mu uku ne kaɗai a fannin PhD students da aka zaba. Akwai biyu da aka zaba amma su masters suke. So gaba ɗaya a ƙasan mu biyar kaɗai aka zaba, kuma ya kasance mu uku ne kaɗai ke PhD program.
Kamar mutane nawa suka nemi wannan gurbi, kin san yawansu?
Gaskiya ba zan iya sanin yawansu ba.
To wannan tafiya ya samu amincewar kamar jami'ar da kike koyarwa kenan na Ibrahim Badamasi Babangida, bayan nan kuma akwai tallafi da kuka samu ne daga gwamnati koko ƙasar Amurka ce ta dauki nauyi?
Alhamdulillahi. Gaskiya asali dai na nemi wannan gurbi ne a matsayina na ɗaliba, amma kuma tunda abu ne ya hada da fita, dole zan bar aiki na malaman makaranta in je waje in nemo ilimi. Saboda haka dole zan nemi haɗin kan inda nake aiki. To alhamdulillahi, tun farkon neman wannan gurbi har ƙarshenta, na samu goyon baya matuƙa daga jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida, wanda ya kasance nan nake koyarwa, musamman ma shugaban makarantar Professor Nasir Mai Turare. Gaskiya ya yi munna matuƙa da jin wannan labari, kuma ya ba da goyon baya.
To batun tallafi fa?
To maganar tallafi bai taso ba, saboda wannan shiri gwamnatin America a ƙarƙashin USAID ita ta ɗauki nauyin shirin.
Wato hukumar da ke tallafawa ƙasashe masu tasowa na ƙasar Amurka kenan?
Yawwa, eh haka. Sannan a ƙarƙashin wannan hukuma akwai kuma Feed the Future, wanda su kuma sun maida hankalinsu ne akan harkan noma da yadda gwamnati za ta fitar da tsare-tsare da za a tallafa mu manoma. Abin da ya sa ma kenan a cikin neman ɗaliban da za su tallafa mu wa ya kasance waɗanda ke karatu ne a fannin harkan noma. To bayan na samu wannan gurbin tunda ba wai ana bukatan gudunmuwa bane na kuɗi ko wani abu.
To saboda haka gwamnatin Amurka dai ita ta dauki nauyin ku a wannan karatu da kuka yi kawo yanzu. Tsawon shekaru nawa ko watanni ne za ku yi a kuna wannan karatu? Na san dai kun riga kun je hakun dawo, za ku saki koma?
Yace gwamnatin Amurka ita ta dauki nauyin wannan tsari da aka fitar, kuma bata bukaci wani kungiya ko makarantun da muke koyarwa da su taimaka da wani abu ba, illa dai su bamu izini mu je mu karo karatu. Kuma alhamdulillahi ta wannan fanni sun nuna goyon bayan su kwarai da gaske, kuma sun bamu isasshen lokacin da za mu je mu yi karatu har mu dawo. To karatun nan gaskiya gaba daya wata takwas ne za mu yi. Da farko za mu je mu yi watanni hudu, sannan mu dawo mu ci gaba da karatunmu da muka fara a nan. In mun yi nisa sannan mu koma kuma mu ƙara yin wasu watanni hudun mu dawo.
To a ƙarshe wani shawarwari gare ki ga matasa masu tasowa, musamman ma dai mata, domin na san wasu masu sauraron mu za su ji daɗi da kuma alfaharin cewa ɗaya daga cikin ƴarsu ko yarsu ko ƙanwarsu ta samu nasara a wannan tsari na ƙaro ilimi, wani shawara gare ki ga resu?
To shawarar da zan ba matasa masu tasowa shine su maida hankali ga duk abin da suka ga suna sha'awan yi a rayuwa tun ba karatu ba. Saboda duk abin da kake yi yanzu a rayuwa, in baka da wannan ilimin, in kai karatun akwai wani kima da za a rinka daukan ganin ka da shi. Kuma bayan haka akwai gurbi da yawa da za mu iya cikewa. Ana kuka da cewa 'yan yankin mu ba su san zuwa makaranta, amma alhamdulillahi ana ganin ci gaba a wannan fanni tun ba ma wajen mata ba. Alhamdulillahi yawan ɗaliban da suke zuwa makaranta yanzu daga yankin mu karuwa yake. Kuma nan gaba duk wani shiri in ya fito, sai ka ji mutane mu suna cewa ai ba za a zabe mu ba, ai mutane sun yawa. Kada mutane su dauki wannan a rayuwarsu. In abu ya fito ku rungume shi hannu bibbiyu, in Allah ya yarda za ku ga kun samu nasara. Na san cewa mafi yawan dalibai suna son zuwa makaranta, amma babban dalili abinda ke kawo masu koma baya shine rashin kudin biyan makaranta. To amma alhamdulillahi matasan mu na zuwa makaranta. Saboda haka in dai za ka yi yunkuri ka samo gurbi a makarantu, saboda so da yawa suna faɗi cewa mutane kan zo da ƙarya za su je makaranta, alhali ba zuwa za su yi ba. Amma in ka daure ka ci jarabawa nan, ka samo gurbi, ka zo da takardanka da ya nuna ka samo gurbi, akwai mutane da yawa abin alfahari ne a gare su su taimaka. So gaskiya matasa dai yanzu kan ba su da wani dalili da zai sa ba za su je makaranta ba. An san akwai talauci, an san kuma yanzu kuɗi yana wahala, amma in ka sa shi a gaba, duk abin da ka sa a gaba kuma ka bar ma Allah, za ka ga cikin ikon shi za ka samu sauki kuma za ka cimma nasara.
To jama'a, yau ma dai abin da ya sauka kenan a cikin wannan shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, da Babangida Jibril da ya ba da gudunmuwa a wannan shirin, da ma Julie Gresham mai hada sauti, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To Malama Juliet ta ce kai ma a gaishe ka. Yanzu kuma ga Binta Yero da ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito ne daga Yana Matar Garba Sabiola Gashuwa. Ta ce assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bamu dama mu yi kira ga Hausawa mazauna Lagos da su guji duk wani ta da zaune tsaye tsakanin su da Yarbawa ƴan ƙasa, tunda neman arziki ne ya kai su Lagos ba neman fitina ba. Daga nan sai saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga Abdul Talib Mande Magarya da Nasir Shehu Inusari da Adamu Abubakar Bajoga da kuma Mubarak Aliyu Banga, suka ce salon filin wasiƙun masu sauraro. Tabbas yabon gwani ya zama dole, muna yaba gwamnan jihar Zamfara bisa jajircewarsa a ganin lafiya ta ɗore a jiharmu. Allah ya taimaki mai girma gwamna, Allah ya ƙara mana zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya. Sai kuma saƙon da ya fito daga Ali Abdullahi Doron Baga ya ce taron da aka bude domin baiwa sabbin ministoci horon sanin makamar aiki a Najeriya ya yi daidai. Fatan mu shine Allah ya sa su zama masu kishin kasa da rikon amana akan aikin su. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Aisha matar Husaini Dangote Karasuwa. Tace gaskiya kalamar da wani shugaban kristoci a jihar Kaduna yayi na cewa al'ummar su kawai masu garkuwa da mutane domin kudin fansa kawai suke kamawa, wannan san bai daidai ba saboda yanzu matsalar garkuwa da mutane ya zama tamkar hantsi le ga gidan kowa. Sai fatan Allah muke yi ya kawo mana ƙarshen wannan ya shiga tsakaninmu da su. To amin. Sai kuma sakon mu na ƙarshe wanda ya fito daga Husaini Abdulkadir yace hakika abinda shugaba Buhari yayi na taron sabbin ministoci domin nuna musu yadda za a dora kasar a tudun mun tsira, hakan yayi daidai kuma abin yabawa ne. Fatan mu shine Allah ya sa kasar mu ta samu ci gaba mai dorewa. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Muna godiya, mu huta lafiya.
Binta Yero da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana. Kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Faɗi ƙara, Allah masanin gaibu bai kuskure ba da ya cakuɗa mabambantan al'ummomi a arewacin Najeriya. Don haka a saurari mahankaltan arewacin Najeriya a kowane daren ranar Asabar a shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya.
Sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu kafin mu karkare ga Hadiza da tashi muhimman kanin labarai.
A yau Talata, Russia ta soki Amurka game da gwajin wani makami mai linzami wanda har zuwa makonni uku da suka gabata an haramta shi a gagashin yarjejeniyar makamai tsakanin kasashen biyu. Ministan harkokin wajen Russia Sergey Yerubov ya zargi Amurka da cewa ta zabi matakin neman tsokano zaman dardar na soja tsakaninta da Russia, har ya kara da cewa ba za a shigar da Russia cikin tseren makamai ba. Kalamin nasa ya zo ne kwana guda bayan da Pentagon ta bada tabbacin cewa Amurka ta yi gwajin. A ranar Lahadi ne aka karba wannan makamai mai linzami a tsibirin San Nicolas da ke jihar California ta nan Amurka, inda kuma hukumomi suka ce an cimma biyan bukatar da ake so don gwajin. Ya yi tasiri sosai bayan ya yi tafiyan sama da adadin kilomita 500 cikin sararin samaniya. Ma'aikatar harkokin wajen Birtaniya ta ce ta damu matuka sakamakon rahotannin da ke cewa an tsare wani ma'aikacinsu na ofishin jakadancin Hong Kong a ƙasar China. Shafin yanar gizo na watsa labarai da ake kira HK01 a Hong Kong ya ce ma'aikacin wanda mai suna Simon Cheng bai koma Hong Kong ba bayan bulaguran da ya yi zuwa birnin Shenzhen a ranar 9 ga Agusta, inda ya je halartar wani taro. An fara shari'ar cin hanci da rashawa ta tsohon shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir a Khartoum watanni hudu bayan sojoji sun barar da shi. Ana tuhumar Bashir, wanda ya shugabanci Sudan na tsawon shekara 30, da mallakar kudin kasashen waje.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Sai kuma shirin na ƙarshe a wannan yau, inda za ku ji rahoto kan yajin aikin da ma'aikatan kamfanin Orange suka fara yau a jamhuriyar Niger. A lokacin ne kuma za mu so mu ji ra'ayoyinku game da rahoton da gwamnatin Amurka ta fitar, inda take zargin gwamnatin Buhari da cewa ba ta da alƙilla. Za ku kuma iya garzayawa shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter domin yin tsokaci kan wannan batu da bayyana ra'ayoyinku. Kuna kuma iya sake sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet voahausa.com. yanzu a madadin jagorar tamu Julie Gresham da kuma Hadiza Kyari da take kallon masu shirin yau da gobe, da kuma injiniyarmu ne Alheri ke muku fata alheri sai kuma zuwa can da yamma idan Ubangiji Allah ya kai mu yanzu. Bari mu gefe mu ba masu gabatar da shirin matasa yau da gobe fili. Malamai, bismillah.